sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na hantsi akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalal FM a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio kuma sun gana masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na hantsi wanda ni Hassan mai na kaina zan gabatar shirin na musamman na kunshe da rahoto kan zaman jiyayin da ake a yankin Ilela biyo bayan harin ƴan bindiga daɗi wani hali shirin tusa tsarin zamani a makarantar sangaya a Kano ke ciki ne muna da rahoto muna da shirin ciwon yamace da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru za mu kammala da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo Kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin Asiya na nuna matsin lamba wajen ganin an sako shugabar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi tare da maido da kasar kan turbar demokradiya kasashen sun dauki wannan mataki ne bayan wani taro a ranar Talata kan al'amuran da ke faruwa a kasar ta Myanmar ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar mai membobi 10 da suka hada da Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Philippines Singapore Thailand da Vietnam sun gana ta yanar gizo da takwarar aikin su na Myanmar kan matsalolin kasar wannan zama da suka yana zuwa ne yayin da rahotanni ke cewa yan sanda sun bude wuta akan fararen hula masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi jami'an Afghanistan sun ce wasu yan bindiga sun kashe wasu mata uku dake aiki a wani gidan talabijin din kasar a wasu jerin hare-hare da aka kai daban-daban a yankin Nangarhar dake gabashin lardin kasar wadanda suka shaida lamarin sun ce mamatan na hanyarsu ne ta komawa gida bayan sun tashi aiki inda aka shammace su aka kashe su a wani yankin Jalalabad bayanai sun yi cewa maharan dai sun tsere ba a kama su ba Amurka ta saka takunkumi akan wasu manyan shugabannin Iran biyu dake goyen bayan mayakan Houthi a Yemen cikin wata sanarwa da ya fitar baitul malam Amurka ya ce Mansur Al-Saadi da Ahmad Ali Hassan Al-Hamzi suke kitsa har-haren da mayakan Houthi ke kaiwa wadanda ke karewa akan fararen hulan Yemen da kuma wadanda ake kaiwa jiragen dakon kaya akan tekun kasa da kasa Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rasuwar sarkin Kagara mai martaba Alhaji Salu Tanko wanda ya rasu da yammacin ranar Talatan nan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustafa Nasir Basari ya aika mana
A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa sarkin ya rasu ne a birnin Mina a sakamakon fama da rashin lafiya Barista Abdul Malik Sarkin Daji shine kwamishinan kula da harkokin kananan hukumomi da masarautu na jihar Niger
Na farko wannan rashi babban rashi ne gare mu duka rashi ne na Niger State gaba daya domin wannan sarki yana daya daga cikin tsofin sarki sama da shekara 30 da wani abu yana akan masa da yana gan daga mai martaba sarkin Sudan sai shi ba ta ce wani sarki kuma malami ne duk gaba daya muna juyayi ne na wannan rashi
shi ma dai shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger wanda dan asalin wannan masarauta ne Alhaji Ibrahim Balarabe Kagara ga abin da yake cewa
wannan babban rashi ne ya same mu a kasan Kagara da jihar Niger baki da sanin irin bawan Allah da makarata martaba sarkin Kagara ya kasance mutum ne wanda yake duk mutumin kasan Kagara yana alfahari da kuma tunkaho da irin halayen da Allah ya masa na sautin rayuwa da kuma jin tausayi da jin kai da na kasa da shi wannan rashi ne wani gibi ne wanda aka samu wanda cike shi sai dai Allah da ya halicce mu wannan addu'an Allah ya karshi bakuncin sa
garkuwan Kagara Alhaji Yaro Namadi ya bayyana halin da suke ciki a masarautar
kun dai babban rashi kare da kuma Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi amma masarautar Kagara kan mun yi rashi
Sarkin na Kagara dai Alhaji Salihu Tanko ya rasu yana da shekaru 102 a duniya kuma ya hau karagar mulkin masarautar Kagara ne a shekarar 1981 kenan ya share kimanin shekaru 35 a kan mulki ya rasu ya bar mata biyu da yara 15 da kuma jikoki da dama kuma tuni aka gudanar da jana'izarsa a fadar mai martaba sarkin na Kagara Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
To a karan farko gwamnatin shugaba Joe Biden ta dauki tsauraran mataki akan Russia. A ranar Talata Amurka ta kaga takunkumi akan da yawa daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar. Amma banda shugaba Vladimir Putin, matakin da martani ne a cewar gwamnatin Biden kan irin rawar da suka taka wajen yunkurin kashe shugaban yan adawar kasar Alexei Navalny. Wannan takunkumi wanda wasu kwararru ke kallo a matsayin abin misali da Amurka take so ta nuna. An saka su ne tare da haɗin gwiwar kungiyar nahiyar Turai wacce tuni ta riga ta dauki mataki akan jami'an Rasha kan abin da ya shafi lamarin na Navalny. Sai dai ministan harkokin wajen kasar ta Rasha Sergey Lavrov ya yi gargadin cewa kasarsa za ta mai da martani kwatankwacin takunkumin da Amurka ta saka mata.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotanni. A halin da ake ciki, al'ummar yankin Ilela da ke jihar Sokoto kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar na zaman juyayin halin da 'yan bindiga da ke suka kai a yankin da ya sanadiyar mutuwar mutane 12. Ga rahoton wakilinmu Haruna Mamman Bako.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya koma garin Amarawa inda muka iske mutanen garin da ke zaman makoki a kowane lungu da sako na garin da ya yi hasarar mutane 10 cikin alhinin gaske tare da aza ayar tambaya kowanne daga cikinsu shin wani laifi ne muka yi hakantaccen muna. Kuma na ci karo a zagayen da ni a cikin garin da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hasarar 'yan uwan nasu wanda bai so na ambaci sunansa ba saboda lai na tsaro yana cike da fushin gaske.
Lela bamu da kwanciyar hankali yau fiye da wata hudu ko uku kullum sai an ɗauke muna al'umma. Shin mu muna cikin gwamnati jihar Sokoto ko ku bamu cikin gwamnati jihar Sokoto? Gwamnatocinmu ku ji tsoron Allah ku bamu ɗauke mun kai la haula wala quwwata garin Ilila. Da arzikinka baka kwantawa garin Ilila ka kwanta ka huta. Dare yayi baka da kwanciyar hankali muna kira gwamnati ta ji tsoron Allah mu take mulka ta ji tsoron Allah ta agaza mu taimaka mana.
To waɗannan mutane goma da aka kashe da ne abin ya faru aka kashe sunan ne cikin Amarawa bayan an abu koma garin su mutanen da suka zo wani sun ka zo su doka haka ta faru biyar su aka yi yani
kalin karfe 2 in da rabi sun zo sun doki anan mahaifi na Alhaji Rabi sun doke shi yanzu aka yana hannu su garin da suka doke shi ne al'umma suka ji an doke shi suka yi doki aka bi su wurin da aka bi su ana yihu bare nan ne suka samu sa'a suka harbe mu na hakku mutum goma
zuwa wani gari ne
daga nan aka bi su Amara har wani gari da ake cima mashikari tun daga can ne sun mashikarin ci na cikin garin Hillani nan ne suka labe suka harbe mutum goma
shi ma shugaban karamar hukumar mulkin Lela na riko da ke ci gaba da ziyartar wuraren da ake wannan zaman makokin
yayi wa sashen Hausa na muryar Amurka bayani kamar haka
sunana Alhaji Katun da garkuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne wanda yake Allah aikun wayo sai mu sa hannun mu karba abin da yake gare mu sai mu ta du'a yi ubangiji Allah ya saba da mu karshen da dangan ibtila'o'i da suka hado mana
a ko ina a cikin garin na Amarawa sai karatu alqur'ani ne ake ci gaba da yiwa mamatan dan salataiya domin Allah ya ji kansu
Allahumma kulli waliqa la hujjati bil hadan salawatuka alayhi wa ala abai ya
Al-Majisa Ambarura shi ne mai wakiltar wannan jama'ar majalisar dokoki ta jihar Sokoto kuma yana garin na Amarawa tun lokacin da wannan lamarin ya faru domin taya wannan al'ummar juyayi.
Yan
bindigar dai suna ci gaba da yan garkuwa da mutumin da suka sace a can Amarawar wanda wurin ceton shi ne suka kashe mutane 12 da aka yi zana'izar su a ranar Litinin da ta gabata. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Gwamnatin Kano na nuna cewar shirinta na cusa tsarin zamani a karatun makarantun Tsangaya na tafiya bisa yadda aka tsara shi. Duk da haka wasu na cewar walwalar malaman Tsangayar ya dace a bawa fifiko. Daga birnin na Kano, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi koda ƙarin bayani.
A bara ne gwamnatin Kano ta kullo da jadawalin gudanar da garan Bawul ga tsarin karatun tsangayo bayan da ta kaddamar da shirin ta na ilimi kyauta kuma dole daga matakin primary zuwa secondary a fadin jihar. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya yi bitar nasarori da ba ƙalubale.
Kasan Kano zama cibiyar ciniki ta Najeriya ta arewa da ma wasu ƙasashen Afrika, to kasan almajirai kamar nan ne headquarters su, kuma karatun nan ba ma yin su ake yi ba saboda wasaloli na yau da kullun. To saboda haka muka dauko matakai sosai da sosai yanzu na wato gyara abun a sashi a cikin turbarsa. Mun gina manya-manyan makarantu har guda uku wanda za su dau almajirai fiye da 2000, to amma kasan almajiran da yawa, to sai dai muna tantancewa almajiran da ba sa bayan Kano bane mu mai da su a jihohinsu. Wanda suke nan kuma za mu sasa waɗannan makarantu a koya masu addinin musulunci fiye ma da yadda ake koya masu a karatun allo. Za mu ba su abinci da gadaje da kayan sawa da komai da komai wanda ake wa yara masu kwana a makaranta. Za a koya masu karatu ma irin na zamani da koyon sana'a yadda karatunsu na addinin musulunci, wato za a yi masa shiri na ɗorewa sosai da sosai.
Sai dai kuma rai Shu'aibu Ungogo wanda ke sharhi kan lamuran ilimi ya ce alamomin da ke koyar da almajiran ifi dacewa a fara baiwa kulawa.
Malaman tsangaya watan alamomi watan su ne farkon abubuwan da mutanen da za a fara inganta rayuwarsu, domin su ne jagorori na farko na gyara tsarin karatun Alkur'ani. Ba wai jiha ɗaya ta yi wata take yi ba, muddin ana son wannan abin ya tabbata sai dai duk gaba ɗaya jihohin nan su zauna su fito da tsari mai kyau kamar yadda aka yi na gwamnatin jihar Kano, ya zama na ya je waya. Domin muddin aka ce gwamnatin jihar Kano ita kadai za ta yi shaurin jihohi ba shi ba, to gaskiya ana cikin matsala.
To amma masu bincike a wannan fanni na ilimin tsangayo sun yi tsokaci a kan yawan alƙalamin makarantun tsangayin da ɗalibansu a Kano da ma yankin arewacin Najeriya.
Wato samun cikakkiyar ƙididdiga abin da ake cewa almajiri pupil ko almajiri boy a jihar Kano ko a koma ina ne a Najeriya, ƙididdige sa abu ne da yake da dan wahala saboda rashin ita kanta tabbas din tsangayin da kuma yawan tashi da suke yi su motsa daga wannan shiya zuwa wannan shiya ko daga wannan bangare zuwa wannan bangare. Sai dai yawan almajirai musamman kama a jihar Kano ya tasamma miliyan 1,600,000. Wannan na same shi ne daga ƙididdigar da aka yi a shekara ta 2008 zuwa 2009. Wato wannan lamba ko wannan yawan nasu ko alƙalman da aka samu an bine ta manyan tsangayu waɗanda suke zahiran an san su, an san da kafuwarsu da zamansu.
Dr. Muhammad Hadi Musa kenan na jami'ar karatu daga gida ta Najeriya, wato Nawun a taƙaice. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Karashe fa kuna sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Mai sauraro, barka da kasancewa da shirin Ciwon Kyamaci tare da ni Aisha Mu'azu. Kamar yadda muka alkawarta a makon jiya, za mu dora daga inda muka tsaya, inda yau a cikin shirin muka karɓi bakoncin Hajjiya Aisha Mu'azu, masaniyar halayyar ɗan adam Hajjiya Asma'u Abiwala, daraktar cibiyar yara da mata na Azawwa, sai malama Halima Usman Wilson, marubuciya kuma shugabar kungiyar Halima Factor Community Initiative, inda muka tattauna akan yadda ya kamata iyaye su yi tarbiyyar ƴaƴansu bayan mutuwar aure. Za mu fara da misalin da Hajjiya Aisha Mu'azu ya bayar a game da yadda ita da mahaifin ƴaƴanta suke kokarin baiwa ƴaƴansu tarbiyyar da ta dace. A yi sauraro lafiya.
Ma aurena ya mutu, and I was never expecting aurena ya mutu. Ina da AIB.
I still talk to my ex-husband saboda yaran. Za su kira shi mommy ga daddy. Za mu yi magana mu yi dariya. I don't want them to be depressed but aure ever fita rai bane. Kuma balle kuma akwai AI tsakani. Ba wanda yake son mutuwan aure sai in ya zama dole. Amma in har Allah ya kawo maka mutuwan aure wanda akwai yara a tsakani. So what I want mu most especially mu ƴan arewa mu gane shi ne wai sai kaga an ce wai aure ya mutu mata da mijin ma ba sa ma magana ba haka rayuwa take ba ka manta duk wannan zaman shekarun nan da kuka yi da mutum ai ko ba ku yi zaman jin dadi ba dole ne wata rana za ku yi zaman jin dadi harshe da haƙuri ma suke saba balanta na dan adam kuma in har abu ya zo da mutuwan aure su zama su ne number one priority dan auren ki ya mutu ko dan auren ka ya mutu that doesn't mean you hate your ex wife or your ex husband yo auren ka ya mutu kana da yara and you hate your ex I uncle will always see you as the bad person kuma kai baka sani ba bata kanka kake auren ai tunda auren nan ya mutu zaman ne bai dadi ba you can still live a happy divorce life da ayyanka ko kuma da ayyanki ba zaki ce a'a dan aure na ya mutu ba ba abin da zai hada ni da shi dan iska saboda baki san gidan wa zaki shiga ba ko kuma ka ce a'a aure na ya mutu ba ruwa na da ita shashasha ai ba ta da hankali yanda kake ce mishi shashasha na haka ayyanka suke maka kallon shashasha yanda kike ce mishi dan iska ma haukaci haka ayyanki suke miki kallon ɗan iska ma haukaci but they will not say it ai ba ce ku zauna gida ɗaya ba amma wasu za su ce a hayan tana san shi shi yasa hayan take kula shi ai in ni ne bazan ƙara kula shi ba ko kallon gefen shi ma bazan yi ba mutane nawa ne ba ka so kuma kake kula su kana so ka sa musu wannan goodness din nan a mind din su cewa ko baka tare da mutum you need to be good to somebody yo mijinki ko dukan ki yake ba zaki taba ce mun kawai daga aure ya mutu shikenan kawai kin daina san shi ba kariya ne akwai incidents da yawa da yake faruwa da zaki aure auren naki ya mutu zaki shiga wani gida zaki zo ki fara regretting wanda ma gidan mijinki na farko akan gidan wannan wasu kuma da suka dace sai kiga Allah ya daukaka su ya ba su gidan da za su je su huta su da ƴaƴan su to fatan da muke yi kenan muna wannan mistake dan ka rabu da mace ka rabu da ita kenan har abada ko da ƴaƴa ma ba za ka kula ta ba za ku hadu maybe a makarantar yara ma sai kai kaman ma baka santa ba ko salamu alaikum gaisuwar mutunci ba babu sai dai ma ka mata kallon banza ke ma kuma haka za ku hadu ko a asibiti yaro ba lafiya za ku hadu ko a makaranta wani hidiman yaro ko gaisuwar mutunci ba za ki mishi ba meanwhile ai an ku suna tsaye suna kallon ku suna so su ga ya za ku yi behavior yo mama da baba fa za su hadu how will they react and your reaction will say a lot to your children su ma kuma haka za su tashi da shi ayo ubana ma ya rabu da uwata and they are not friends so what that is not the life that we want our children to grow up with kamar yanda Hausa suke cewa yara manyan gobe ba har yanzu mun ki mu ba su wannan opportunity din cewa yes yara manyan gobe ne saboda selfishness din mu da greediness din mu oh ai ni nafi karfi tunda hayya sake ni nafi karfi na nemi shi magana ko kuma a'a nafi karfi na neme ta a'a nafi karfi ma na muta magana
to Hajji Asma'u menene ra'ayinki game da wannan al'amari
tarbiya na yara da gida take fara kafin a je makaranta kafin a fita waje to ainihin gaskiya in kika duba halin da muke ciki kasan nan yanzu nan especially nan wurin mu arewa tarbiyar mu ta riga ta tarbaye to abinda zamu fuskanta yanzu mu nan arewa shine maganar batun iyaye ko da akwai wani halin da aka shiga nan mutuwa auren kamata yaran nan an ba su tarbiyar da ya kamata a zamanin da zaki ga cewa ai mata da yawa sun bar gidan mazajin su amma ai sa tarbiya amma yanzu ce dan cewa matan ma na gidan ma ya alƙara ni zan iya duba cewa a shekaru 30 da suka wuce ko 40 da suka wuce yara a 100% English ba shi dan su a gidajen su da makarantar su irin suna yin abubuwa idan kina bojan house ne da karfe 6 har 9 da zaki je lat a yarinya ko yaro is English kai abin da yake yanzu mu wannan abun namu magana batun waya social media din nan wanda mu ba mu amfani da shi ta harkin da ya kamata wanda suka kawo shi su suna amfani su karu mu kuma namu muna amfani shi na wurin rabuwa ko magana batun tallan nan abin da ya kawo magana batun bacin tallan nan shine mazan da suka taso saboda rashin tarbiyyar nan su suke zgi suna bata yaran nan akwai wata mata mun taba magana da ita she CBS professor tace ina ta koyi mathematics din ta saboda tallan goro goro tun lokacin ana ahu ana taro ana cc bakin da akwai fraction tace tana ta koyi arithmetic din ta har ta zuzu aka koma da shi mathematics wannan da aikin mutum ɗaya bane daga kakanni in suna da rai da lafiyar su uwa da uba uba na da nashi uwa na nashi kin ga maganar batun muna aje masu aikin nan suna muna abinci wannan duk bai kamata ba ko kina da masu aiki goma a cikin gida kamata ya ace yau yake mace akwai wani aikin kika damka wanda kika bata gashi wannan ki zaki shi shi ma namiji haka zamanin da akwai tafiya gona ko tafiya shago a tsakanin baban kakanti ko teburin shi wani harkar abin da shi yanzu saboda karatu ba na aiki uwa na aiki masu aiki yayan sun dawo ba abin da suke yariya mace tun daga shekara 7 kamata a ce an sa ta tana chaki wannan ki kula da wannan dauko makanki wannan ba za a jira a ce sai nani ko husband time wasu films da ake kallo kamata ma a ce ana kula da irin abubuwan da yara suke kallo kun ga magana mutum sarar screen din da ake su dan ben nan bai kamata a ce yara ɗan shekara 5 6 suna kallon shi ba saboda a nan wurin yana koya musu irin zama irin zuciyar su mai ƙarfi ba tausayi so da haka irin wannan abu duk bai kamata a ce yaran mu suna kallon su kaga mu wannan Hausa film zaki ga Hausa mu ne ƴan uwa suna Hausa wannan film din da ake manya ya kamata su kallo amma har da yaran mu shekara 7 shekara 8 tara 10 suna kallo da bai kamata amma ƴan manya suka kalla su sun fa abin da ake kalla amma yaro dan ƙarami ba zai gane ba zai kokari domin a lokacin kinga a age of a person ka fita daga toddler din nan ana kokari a lokacin a ce a koya ma yaro yanda zai tsarki yanda zai ci abinci da kanshi yanda zai arwalla ko da bai sallanan da kyau ba irin shekara irin 5 zuwa 7 din nan ba ta akai shekara irin zuwa 8 9 din nan a lokacin da yaro ya sa ce muku wannan iwancan wannan kuma a lokacin da shi ko wannan yaro kokoro yake duk abin da ya ga babba na yi shi ma zai to amma idan aka engage abin da ya kamata shi na to in yazo yana kallon wannan fim din yana ganin abubuwan kokoro zai
kasancewar kina yawan mu'amala da ƴan makarantu musamman a karkara wani irin hali karatun yara mata yake ciki
to gaskiya kam inda muka waye gari muka samu kanmu musamman a arewacin Najeriya ganin tsaro ya zama ruwan dare kenan ga magari gaskiya domin gaba ɗayan Najeriya ne amma babban damuwa kamar cikin aiki na da nake lalle ina yawan cin aiki a cikin arewacin Najeriya ne kuma gaskiya wannan yanayin da muka samu kanmu a ciki ya kawo mana babban damuwa tun ba ga mata da yara ba barin fara daga wurin magana makaranta na tuna kwanakin baya muna ta kokare muna ta kuka akan iya yayi su bar yara ɗan mata a je makaranta akai ta roko shugabanni irin na addinai da na gargajiya su sa ba musamman a arewacin Najeriya akai ta wannan amma kaman aka samu nasara kenan sai ga maganin yanayin da muka samu kanmu a ciki aka samu rashin zaman lafiya a arewacin Najeriya wannan kadai yasa ɗan matan mu da yawa suka fara jin tsoron zuwa makaranta domin kin tuna kwanaki a lokacin da aka je aka kwashi yara a makaranta ɗan mata aka tafi da to kin ga irin wannan abubuwan yasa ɗan mata waɗanda dama muna ta kuka a bar su su je makaranta sun samu zarafin zuwa makaranta sai gashi fa maganin rashin zaman lafiya yasa ɗan matan nan suka guje zuwa makaranta kuma banjin haka in kin ga inda ake kashe kashe inda ake ma ɗan mata da mata fiyade kai abun gaskiya abun takaice ne abun tsoro sosai in an samu duk inda ake cikin zaman rashin lafiya dama mata da yara su suke wahala kin ga aikin fiyade nan ba karamin damuwa bane don mutane suna gani kamar a'a abu ne kawai da aka yi shi a abin nan ya buce inda muke tsammani yana damun tunanin mata yana damun tunanin yara sai kaga mutum har abada fa ba zai taɓa manta da wannan abin da ya faru ba to gaskiya yana da mummunan illa sosai akan mata kuma kar ku manta mata mu muke tarbiyyar da yara sosai sosai don mu fi sama da su a gida to in ka samu mace da aka yi mata fiyade wanda kuma har ya sa ta zama wani irin tarbiyyar wasa ta ma a domin tana nan da kaskanci ne tana nan ta zama abun takaici kika irin wannan ya zama babban damuwa ga iyali ya zama babban damuwa ga al'umma yanzu ma ya sa mutane da yawa ƴan mata nan ba su mamarin makaranta yanzu kin ga kisan muna nan a arewacin Najeriya saboda talauci sai kiga muna yawan tura ƴan matan mu talla da sauransu to kin ga wurin tallan nan ya zama babban masifa kwanakin baya muka fita anguwa muka je muka tayi maganganu da ƴan anguwa in kin ci abinda mata suke faɗi abinda ake fuskanta domin ne rashin zaman lafiya domin talauci har daga nan cikin birni sai kiga sun yi nisa sun je wani wuri wasu je talla a wurin lannan kan sai Allah ya san abinda ke faruwa da matan
to mai sauraro anan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ƴamace a yau sai a tara da mu a makon gobe idan Allah ya raya mu yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake fatar a wuni lafiya
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su goko
menene goko
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya ku kasance da muryar Amurka
lokaci yayi da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru dan
fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da yabo san ta kasance huri kamar wani jawo mana cewa gwamnatin kasar ta kamar Italian saki sabon da mara na yaji da kwaro wacce nan ta COVID-19 a fadi kasar gabaki daya sanarwar ta fito ne daga bakin ministan lafiya na kasar da huri kamar Mr. Maluda Malachi a yayin wani taro na manema labarai da a ofishin sa dake Benin ya wunde sai kuma jaridar da misaki an yi ta kuma ta mutum mana cewa wani basarake a bangaren jihar yammacin kasar da huri kamar suna Jean Raymond Sakoji ya ce shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Sakiya ya mance da sarakunan gargajiya cikin al'amarin gudanar da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Cameroon sai kuma jaridan Kalara Allah ya kuma tace ta gano wata barakala da ake shirya mata na zagon kasa kallon da kamfanin yake da farjini a kasar wurin yada labaru masu inganci amma tace yanzu haka dai an hada baki ne da wasu manyan alkali na kasar don rufe kamfanin a kasar Cameroon kuma da hana su yada labarun su wanda tace yanzu dai ta yi yunkuri na ganin yadda za ta yi ita ma ta kullowa wadannan bangarorin na kasar jamhuriyar Cameroon sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Cameroon ta tace a yanzu haka dai jama'an tsaron kasar jamhuriyar Cameroon sai kokari mutaka gaya na ganin cewa sun kwato yara kanana da kuma wadansu su mata a hannun yan bindiga dake neman halaka su a gundumar Leyuka dake jihar Yamma maso kudancin kasar jamhuriyar Cameroon anda ake ta takama tsakanin masu neman datsa kasar gida yau shekaru uku kenan da ake ya ji cinyewa a kasar ta Cameroon za mu kammala shirin jirin namu na wannan makon ne da jaridar La Republique anda ta labarta mana cewa yanzu dai rikici na kabilanci ya sake barkewa a kasar Afirka ta Tsakiya anda ta ce kasar Cameroon tana da iyaka da kasar kuma al'umman da suke rika da su suna takurwa yanzu haka sama da mutane 30,000 ne suka tsere wa musulunan su a can kasar Bangi amma gwamnatin kasar Cameroon ta saka matakan tsaro a kan iyakokin ta domin kar ƴan tawaye su shiga mata kasar ta Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon
yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Kasashen Isra'ila da Kosovo sun kulla hudar diplomasiya a hukumance biyo bayan shawarar da suka yanke ta fahimta juna a watan Satumba 2020 da aka sanar a fadar White House a wancan lokacin saboda matakan kare yaduwar cutar COVID-19. Ministar harkokin wajen Kosovo Meliza Haradina Stobla da ministan harkokin wajen Isra'ila Gabriel Ashkenazi sun rataba hannu a wani biki da aka yi ta yanar gizo a ranar 1 ga watan Fabrairu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya kwatanta lamarin a matsayin rana mai tarihi.
Deeper international ties help promote stability, peace, and prosperity.
Dangantaka tsakanin kasa da kasa na taimakawa wajen inganta kwanciyar hankali, zaman lafiya da ci gaban yankunan biyu idan kawayenmu suka hada kai, Amurka za ta kara karfi. A shekarar da ta gabata wasu kasashe da ke da rinjaye musulmi da dama da kasashen Laraba sun kulla alaka tare da Isra'ila, cikin su har da hadaddiyar daular Larabawa, Bahrain da kuma Sudan. Waɗanda suka daidaita alaƙa da Isra'ila a 2020 a watan Disamba bara Maroko da Isra'ila sun rataba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa a fannoni da dama da kuma amincewa da dawo da cikakken hudar diplomasiya a nan gaba kaɗan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Price ya faɗa wa manema labarai cewa Amurka tana fatan ɗaura kan ci gaban da aka samu wajen daidaita alaƙa Isra'ila da sauran ƙasashe. Yace Amurka za ta ci gaba da kira da sauran ƙasashe da su daidaita alaƙa da Isra'ila, sannan za mu duba wasu sauran damammaki don ƙara faɗaɗa haɗin kai a tsakanin ƙasashe a yankin. Ya kuma yi gargaɗin cewa daidaitawa tsakanin Isra'ila da wasu ƙasashe ba wai zai maye gurbin zaman lafiyar Isra'ila da Falasɗina ba ne, yana mai faɗin cewa muna fata yayin da Isra'ila da wasu ƙasashe a yankin suke haɗa kai a ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfi da kuma buɗe wasu hanyoyi na tattaunawa da musaya, waɗannan ƙoƙari na ba da gudunmawa ga ci gaba na zahiri zuwa ga burin ci gaba da tattaunawa zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Domin barewa da harbi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya.
Allah ya kaddarce ni da cewa ni farao ne. Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka. Majiya Kwakwara ta sayi har labaru.
Arewa zaman ta tamu du sai nishadi sai sharhodiya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo karshen wannan shiri na musamman. A madadin muryar Amurka, sunana Hassan Maina kenan da na gabatar. Ke sallama da ku, muka kasance lafiya.